Afrique.
Fashion House na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkamu da wannan daren naku wanda yi daidai da karfe 4:30 na yammaci a gogon gundumar Colombia. A yau Talata 25 ga watan Agusta shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Madina Dahiru mai shanu da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku a cikin shirin za ku ji irin nauyi da ya rataya akan kwamitin da ke bincikan tsohon mukaddashin hukumar EFCC Ibrahim Magu da kuma ina aka kwana akan batun karba-karba na jam'iyyar APC kana muna dauke da wasu rahotanni Yoma idan Allah ya ba mu iko za mu kawo muku rahoto na musamman da kuma wasan kwallo a takaice amma duka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni
Gangan guje-guje na duniya Usain Bolt ya fara killace kansa a gidansa da ke Jamaica bayan da ya kamu da cutar coronavirus Jim kadan bayan ya shi gulgulin ranar tuna haihuwarsa wanda ya samu halartar gwaraza da dama. Ministan lafiya na Jamaica ne ya bayyana lamarin bayan da Bolt ya wallafa wani bidiyo kan shafukan sada zumunta ranar jiya wato Litinin inda yake bayyana cewa yana jiran sakamakon gwajin da aka yi masa. Bolt wanda aka yi wa gwajin ranar Asabar ya ce bai samu wasu alamomin cutar ba amma ya umarci duk waɗanda suka zo gidansa da su killace kansu a matsayin kandagarki. Yayin da mutane da dama ke ta aika masa saƙonnin fatan alheri, wasu kuwa zaginsa suke yi kan abin da suka kira ganganci yayin annoba. A ƙasar Mali bayan an shafe kwanaki uku ana tattaunawa domin samar da maslaha tsakanin sojojin da suka jagoranci juyin mulkin ƙasar da kuwa wato da kuma wakilan ECOWAS har yanzu dai an kasa cimma wani takamaiman abu. Tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan wanda ya jagoranci tawagar ta ECOWAS ya bayyana a jiya Litinin cewa an ba su damar ganin tsohon shugaba Abubakar Keita wanda yake tsare tun bayan da ya aje mukaminsa a cikin makon da ya gabata. Jonathan ya bayyana cewa Keita ya shaida musu cewa ba a tilasta masa barin ofishinsa ba kuma baya son ya koma mukamin nasa. Abinda kawai yake so shine a samar da gwamnati wadda zata zama kan turbar demokradiyya. Mai magana da yawan sojojin waɗanda suka jagoranci juyin mulkin Manjo Colonel Ismail Wagu ya ce shugabannin ECOWAS sun bayyana cewa suna son a samar da gwamnatin wucin gadi amma alhakin zaben yanayin gwamnatin na kan ɗan Mali ne. Ana sa ido kan mazauna gabar teku a jihohin Texas da Louisiana na Amurka saboda mahaukaciyar guguwa mai lakabin Laura wadda ake ganin zata ƙara tsanani a yau dinnan Talata yayin da ta kada arewa ta wajejin wato ta wajajen mashigar tekun Mexico. Masu hasashen yanayi a cibiyar nazarin manyan guguwa ta ƙasa sun yi imanin cewa guguwar ta Laura zata dada karfi to amma ba a tabbatar da irin karfin da zata kara yi da kuma takamaiman inda zata bi ba. Guguwar ta Laura ta sa masu sa ido kan manyan guguwa a sassan tekun a Mississippi, Texas da Louisiana duk sun zabura. An yaɗa gargaɗi game da mahaukaciyar guguwar a yankunan da ke Texas da Louisiana inda ake ganin guguwar zata dira gobe Laraba da kuma jibi Alhamis. A cikin shekaru hudu da suka gabata tsarin da jam'iyyar Republican take bi wajen gudanar da harkokinta ya je daidai da yadda shugaba Donald Trump ke mu'amala da kasashen waje da aiwatar da yarjejeniyoyi da kuma kiran da yake yi na a rage kai dakarun Amurka a kasashen waje. Saboda cutar coronavirus jam'iyyar bata fito da wasu sabbin manufofinta ba a wannan karan. Sai dai a cikin wata sanarwa wacce jam'iyyar ta fitar a birnin Charlotte da ke North Carolina. Republican ta ce idan ta samu damar rubuta sabbin manufofi tabbas za ta goyi bayan ayyukan Trump. Dama dai jam'iyyar ta saba goyen bayan manufofin Trump da suka shafi kasashen waje, musamman wanda yake bayar da fifiko ga Amerika, wato America First, wanda yayi amfani da shi wajen yakin neman zaben sa a shekarar 2016 da kuma jiya Litinin. Za a dinga yi wa dan takarar shugaban kasa karshen jam'iyyar Democrats Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris gwajin cutar coronavirus akai-akai a cewar wani hadimin su. Hakan na zuwa ne yayin da ranar zaben shugaban kasar ke kara tunkaruwa, kuma ake sa ran watakila kafin nan za su iya gudanar da yakin neman zaben su a bainar jama'a. Tun barkewar cutar, Biden bai cika shirye tarurruka a bainar jama'a ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanni. Batun ko waɗannan nauyi suka rataya akan wuyan kwamitin da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa domin gudanar da bincike akan aikata ba daidai ba da ake zargin mukaddashin shugaban hukumar EFCC da aka dakatar mai yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasa ta annati Ibrahim Magu na ci gaba da jawo cece kuce tsakanin masana harkokin shari'a da wasu 'yan Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrahman ta hada mana wannan rahoton.
Tun bayan kafa kwamitin bincike akan zargin aikata ba daidai ba na dakataccen mukaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu da shugaba Buhari yayi domin gano bakin zari akan wasu zarge-zarge ne wasu 'yan Najeriya musamman masana shari'a ke tattofa albarkacin bakin su akan ko menene hurumin kwamitin kamar yadda dokar da ke saisaita al'amuran kwamitin bincike na shari'a Najeriya ta tanadar. Ga barista Aliyu Lemo da bayani akan batun
akan hurumin wannan kwamiti da shugaban kasa ya tsaka. To a bisa dokar Najeriya yanda tsarin mulki da tsarin kundin mulkin Najeriya ta tsara, shi shugaban kasa yana da hurumi ya kafa committee saboda ai binciken kowane ma'aikaci da gwamnatin tarayya ta nada ta sashi akan kujera bisa ga zargi na wani ayyuka na muni da yayi. To ai ta wannan doka da shugaban kasa ya hannu ya sa wannan committee bincike, ya ba su wa'adi ne na kwana 45 cewa su yi bincike ta fili. Tun daga ranar da shugaban kasa ya sa hannu wannan committee ta fara aikin ta, ta yi gata gaita shi Alhaji Ibrahim Magu a ga masa akan menene ne ake zargin sa ba. Yana gama ansawa aka je aka ajiye shi aka daura shi na kwana 10. A duk sanda ake zargi ko ake binciken wani doka ya tanada cewa bai kamata ajiye shi na sa'o'i fiye da 24 ba.
Shi ma shugaban gidauniyar bada tallafi na Ford da ta kwalle Shatima ya tofa albarkacin bakin sa akan wannan lamari.
Ya da ya zo a ce shugaban kasa ya bada umarnin cewa a binciki wani mutum, amma shi wannan mutumin nan bai san ya dama ake bincikan sa ba. To wannan ya nuna cewa dai akwai abu ne ta kasa wanda watakila mutanen sun riga sun san an san sa abinda suke so su yi ko suna yin wannan abubuwan da suke yi ne don su je su samu wannan ansa. Bayan haka an zo ana ta kawo mutane cewa su zo su ba da shaidu. Shi kuma takardar da shugaban kasa ya rubuta ya ce abinda ya kamata a yi shine a zarge shi a fili, kowa da kowa ya zo ya ba da shaidan sa a fili, shi kuma ya zo ya ba da shaidan sa a fili.
Da makatin tuba ministan shari'a kuma Attorney General na tarayyar Najeriya Honorable Abubakar Malami akan zargin yana da hannu a kafa wannan kwamiti tare da tura shaidu yayi bayani da haka.
Idan aka yi maganar cewa shugaban kasa ya kafa kwamiti ne wanda shugaban kasa a kashin kansa karkashin dokoki wanda suka ba shi hakki na aigabatar da kwamiti. To idan aka yi maganar shugaban kasa ya kafa kwamiti, tunani na cewa wani attorney general wani minister ko wani mahaluki na daban ya zo ya katsalanta kan abin da shugaban kasa yayi bai kota so ba. Shugaban kasa shi ya kafa wannan kwamitin da ke da nasa ba da bincike na hukumar EFCC da kuma shugabancin ta, shi yake hukuncin me za a yi, shi ke yake hukuncin yaya za a yi. Saboda haka shi ba abinda hankali zai dauka bane, ba abinda tsarin doka ta kasa ta yarda da shi bane, ba abinda mu'amalar yanayin aiki na ofishin minista zai yi bane na cewa ai ko a bari ko a canza alƙulla ko kuma huskarce shi ta huskata da ba.
Kafa kwamitin gudanar da bincike akan zarge-zargen aikata ba daidai ba ko bita akan muhimman ayyuka ba sabon abu bane a kasar. Sai dai wasu ƴan Najeriya na ci gaba da sukar kwamitin da shugaba Buhari ya kafa akan binciken magu saboda zargin kwamitin da sabawa dokar saisaita al'amuran kwamitin bincike na shari'a kasar da ta buƙaci a rinka zama a bayyane. A ranar Litinin ne labaran cewa kwamitin da Ayo Salani ke jagoranta ya mika rahoton binciken sai dai ya zuwa yanzu babu mambar kwamitin da ya mayar da martani akan lamarin. Abin jira a gani shine yadda wannan kwamiti zai kammala aiki tare da mika rahoton. Halima Abdulrauf Maryam Amurka daga Abuja, Nigeria.
Daga batun bincike sai na tattalin arziki a wannan karni na 21 inda ministan sadarwa da bunƙasa tattalin arziki da fasahar zamani Dr. Isa Alifantami ya shaidawa abokin aikin mu Sale Ashaka nasarar da suka samar a bangaren bunƙasa arzikin kasar.
Akwai nasarori guda kamar misali yanzu akwai wanda muka yi sunansa Digital Job Creation Center, wato samar da cibiyoyin samar da sana'o'in fasahar zamani. Wannan a girgin nan a 90 kwaya ne aka kira shi, amma kuma cibiyoyi ne guda 80 a Najeriya, kusan kowace jiha akwai su. A cikin guda ɗayan nan akwai abin da muke kira School Knowledge Centers, wato cibiyoyin karantar da yara fasahar zamani. Mun yi guda 110 a Najeriya, kuma kowanne ɗin aka yi za a saka kwamfutoci, za a sa intanet, aƙalla akwai kwamfuta 40 a cikin wannan. Mun buɗe abin da muke kira Virtual Institutions guda biyu online. 'Yan Najeriya da suka yi rijista ake karanta da su ta online kyauta a daga masu ilimi, waɗanda suka yi rijista wata uku ma da suka wuce yanzu ana ci gaba da yi, sama da mutum 36,000 sun yi rijista, kuma ana karantar da su ilimi na zamani mai zurfi, area na emerging technologies kamar artificial intelligence, internet of things, cyber security da makamantansu.
Dama a tarihi ita wannan ma'aikata sunanta ma'aikatar sadarwa ce, sai zuwanka aka ƙara mata da bunƙasa tattalin arziki ta hanyar fasahar zamani. To kaman wani irin nasara aka samu wajen bunƙasa tattalin arziki ta hanyar wannan fasahar ta zamani?
Duk hakika an yi nasara ce ba, kamar yadda ka fahimta zuwa na Ministry of Communications ne kawai sadarwa ne, sadarwa ma technology sadarwa, amma abin da ya shafi content sabon da ake sadarwa wannan kuma ko ya shafa ba ko ya shafa ba ya shafi Ministry of Information and Culture da NBC, amma kuma abin da ya shafi ba wannan lokacin kawai fasahar ce musamman da ita, amma me ake rubutawa ko me ake kallo ko me ake sauraro duka wannan bai shafe mu ba, mu dai fasahar muke samarwa. In ka duba manyan cibiyoyin duniya irin World Economic Forum, Oxford Economics, the United Nations, musamman ITU nasu duka suna nuna cewa mafi bunƙasan tattalin arziki a duniya shine digital economy, wato tattalin arzikin fasahar zamani, wanda World Economic Forum suka ce gabanin ma a samu wannan annobar inda muke kara gane muhimmancin tattalin arzikin fasahar zamani. Suka ce a shekara ɗaya da ƴan kai nan gaba ana tsammanin mafi ƙanƙanta kashi 60 cikin 100 tattalin arzikin duniya zai koma da fasahar zamani. To yanzu wannan annobar ta sa tunanin da ake a shekara biyu ne zuwa nan gaba kashi 80 cikin 100 dukkan tattalin arzikin duniya zai koma cikin fasahar zamani. In ka duba gudumawar fasahar zamani kawai ICT din ma GDP na ƙasa, wato kaman kuɗin shiga da fita, kuɗin da ake yake shiga ake kashewa, ya ƙaru da a tarihin Najeriya bai taɓa ƙaruwa ba, bisa ga rahoto da aka saka sake jiya daga National Bureau of Statistics. Bai taɓa samu ba, taɓa samu wannan nasarar ba a Najeriya sai a wannan karin cikin taimakon Allah, alhamdulillah. A karo na farko lokacin da zama minista adadinsa shi ne 13 ne cikin 100, amma a yanzu adadinsa ya kai 17.87 cikin 100, ba a taɓa samun wannan ba.
To Ubangiji Allah ya sa mu dace. A bangare ɗaya kuwa gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya yi tsokaci akan matsaloli da gine-gine da aka yi su ba bisa ka'ida ba kan haifar a cikin al'umma. Kana ya taɓo maganar da takwaran aikinsa Malam Nasiru ɗan Rufa'i, gwamnan jihar Kaduna, yi akan maida mulki kudancin Najeriya a 2023 da cewar yana magana ne da kansa babu yawun ɗaya daga cikin gwamnonin Najeriya.
To na farko na ji daɗin da kai maganan ma a gidaje, banda maganan gidaje babban damuwa a wannan abin da ya shafi ambaliyar ruwa ma a cikin garuruwa, manya-manyan birane, ƙauyuka da sauransu, shine sha'anin bola da ake tarawa. To saboda haka mu a jihar Nasarawa wannan tsarin da aka ɗauka na da kowane sati na ƙarshen wata ana amfani da shi wannan satin dan a fito a tsaftace gari. To saboda haka mu mun dauki wannan bama wasa da shi. Din haka ana wannan aikin sharan. Sha'anin kuma aiki na shela. Yaya za a yi saboda mutane kalkulin kasa shara akan titi, kalkulin kayan kaza, kalkulin kaza, wannan shi ma mun dauke shi muna bi ko da yaushe. Bayan wannan gine-gine ba ma yadda yanzu a yi wa duk wanda ya wani gine akan hanyar ruwa. To mukan je mu tabbatar cewa an rushe ma wannan ginin, saboda ba za mu yadda ba mutane suna gine akan hanyar ruwa ya jawo kanshi masifa, ya jawo sauran jama'a masifa a gari. Ba ma yadda da wannan. To wayannan su ne matakai da suke kan gaba, tunda sun san in aka zo ambaliyar ruwa zai shafe su. Su ma yara sun fito suna aiki kwarai da gaske maganan shara, mata su ma suna taimakawa wajen maganan share-share din nan saboda a samu ci gaba.
Kwanakin baya abokin aikin ka gwamnatin jihar Kaduna ya yi wayansu kalamai wanda suke nuna cewa a jami'ar ku ta yadda koko tana da shiri na ta ainihin mika mulki a 2023 ga kudancin Najeriya wata karba-karba. Wannan yayi ne da yawun ku gwamnoni koko yawun kansa ne wannan bayanin.
Ina jin ko shi da ya magana. Ai bai ce yayi ne da yayin jam'iyya ba, bai ce kuma da na gwamnoni ba. Ai bai kai inda wani zai iya magana da yawun gwamnoni ba. Shi dai ya magana ne a matsayin kanshi, in kuma ka kula ya taba magana irin wannan wanda ya sabantawa abin da ya fadi. Ya taba maganan cewa ba damu ba, ni mutumin arewa ko mutumin ina ma zai iya yi. To kuma daga baya yanzu ina jin ya samu canjin ra'ayi, yace za a iya tura shi can. To duka wayannan ra'ayi ne wanda shi yake fadi a abin nan. Tunda nake ni ina gwamna, bamu taba zama a wurin meeting din mu na gwamnoni, ko da shugaban kasa, ko da su shugabannin jam'iyya, ko da wani a ce an yi maganan shugabancin kasa ba. Dan an zabe mu kenan ko shekara ɗaya da wani abu yanzu muka ba mu wuce ba. A ce kuma shikenan mutum ba zai tsaya ma yayi aiki ba, sai maganan kuma wa zai karbi shugabanci, wa zai karbi shugabanci ne. Ina jin ma kaman gaskiya ana daukan abu ne wanda lokacin shi bai kai ba.
Kuna ganin wannan shi gwamnatin jihar Kaduna yayi riga malam masallaci kenan?
Eh, kaman inda na fadi ba yanzu ya fara wannan maganan ba. Yayi wannan maganan tuntuni lokacin da in ka tana aka yi ta rikici, yake cewa ba dole bane mulki sai ya koma kudu, a samu dai wanda zai iya rike mulki kawai a bashi. To saboda haka in ma riga malam shiga masallaci ne yayi wannan tuntuni tun kafin a sake yin wannan din, so ba wani sabon abu bane.
To za ga cewar yanzu ita jami'ar ku kusan ana ganin kamar ta shiga wani hali a harin da ake yi na zaben 2023. Kana ganin za ku iya cimma matsaya ku kawo karshen wannan matsala jami'ar ku kafin lokacin har ku iya cin zabe?
Kwarai da gaske, kuma mu jihar Nasarawa mu ne ma abin da zaka duba. Misali, dan mun yi zabe ai kwana 10 da ya wuce, kuma mun ci zabe. Mun yi zaben mu a garin Nasarawa lokacin da ɗaya daga cikin dan majalisar mu, Allah ya dauki ranshi, INEC ta ce zaben ta na farko kenan da za ta yi tunda wannan annoba ya shigo. Kuma muka yi jihar Nasarawa, kuma APC ne ta ci zabe. Din haka ya kama maganan bada misali, mu ba misali bane, mu ya faru a wajen mu.
To Allah ya kyauta. Yanzu kuma sai rahoto na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya a Najeriya, wanda Mustafa Nasiru Batsari ya hada mana.
A yanzu haka dai, matsalar rashin tsaro na ci gaba da tayar da hankalin jama'a a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Wannan al'amari dai ya sa hatta mutanen da ke zaune a wasu manyan birane na jihar Niger kamar su Kwantagora da Mamina, fadar gwamnatin jihar Niger, suka fara samun kansu cikin wani yanayi na zaman zullumi, ganin yadda 'yan bindigar suka fara matsawa kusa da garuruwan a 'yan kwanakin nan. Gama dai abinda wasu daga cikin mazauna waɗannan garuruwa ke cewa akan wannan al'amari.
Sunana Muhammad Nura Isiya daga Mina. Hakikanin gaskiya wannan lamari mu dai yanzu ma mu mazauna Mina ya jefa mu cikin tantama da kuma bacci muna tsartsar, duba da yadda wannan lamari da muna jin sa ne sa ne sa muna jin sa can cikin daji, sai gashi abin ya kusanto ya matso kusa kusa. Wanda abin da ya faru ma in ka duba na wannan kwanakin nan na nan yakila, to a in haka zai faru a yakila, to kai da kake Mina lallai dole ka zauna cikin zullumin. Shin daga Yakila zuwa Mina ma kilomita nawa ne? In ka dauko ko nan hanyar Sarkin Fawa da ake irin wannan aika-aikar, da can ake yi hanyar Mangoro, sai ka tsallake Sarkin Fawa in za ka je Kaduna. To ya kai ga kwanaki nan duk mun gani akwai kwanakin baya can da suka yi ta'addanci nan, in ka kusanto hanyar Sarkin Fawa ko kusanto kaman zaka taho Mina.
Sunana Muhammadu daga Kwantagora. A gaskiya mu nan Kwantagora halin da ake ciki yanzu a gaskiya muna cikin dadar babu batun kwanciyar hankali ko bacci ko wani abu dangane da misali kamar abin da ya faru a nan garin Kudu Hulani gab da garin Kwantagora wanda bai wuce kilomita 2 zuwa 3 ba kusan karfe 5 da wani abu na asuba mutane wannan ne abu barayi suka zo suka tattara shanayen mutanen garin Tudun Fulani gaba daya suka wuce da su sai dai yan guda guran da Allah suka dawo misali kamar dangane da abin da ya shafi wani gangan da ake cewa Ukuru shi ma haka mutanen nan suka zo suka tattaka mutane su yada goma sha wani abu kuma ina kira ga ainihin waɗanda ake yasa rataye a wurin su taimaka muna kula da harkar rayuwarmu da dukiyarmu kamar yadda dokar kasa da kuma doka ta Allah ta tanada.
To a garin na Ukuru inda yan bindigar suka hallaka mutane 14 a cikin makon jiya ga abinda sarkin garin Alhaji Yakubu Labaran ke cewa
su jami'an tsaronmu suna buƙatar taimako kwarai da gaske taimakon makamai yan bindigogin gadai na halba a wanda ake amfani da su da kuma sauran alburusai da sauran ofishinsu na shirye-shirye ayyukansu wanga abin ga yari suke su suna cikin shirye-shirye ne ba su da ofis ba su da kowa a gindin ice suka tsaya suna shirye-shirye barayin nan suka suke su suka ta halibin su suka ta ɗauka su ɗauki ɗai a kan hanya to saboda haka muna buƙatar a taimaka mana da ofis inda za su zauna su rika shirye-shiryensu saboda na farko dai suna da bindigogin na mai blog wanda suke na an halba sai an sake komawa an samu wuri an ɗan sake haɗa toka sannan an sake halbawa wannan shi ke yana cikin abin da muke buƙata taimaka musu da halibin bindigogi masu kyau sannan na biyu suna buƙatar uniform suna buƙatar alburusai wanda suke sai da kayan aiki ake aiki ko kana da bindiga an baka da harsashi banza ne duk abin da ya riske su saboda rashin harsashi don na farko sun yi rawan gani kwarai da gaske na biyu ma sun yi rawan gani kwarai da gaske na uku gani aka riske su wasu su na gona yara ne kawai aka tara shi ne har yasa aka samu wannan nasara akan.
A yanzu dai ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar arewacin jihar Niger Sanata Aliyu Sadi Abdullahi ya tura wata tawaga a garin na Ukuru domin yin jaji to amma ɗaya daga cikin ƴan banga da ya tsallaka rijiya da baya a hannun ƴan bindigar mai suna Suraja Kabiru ga saƙon da ya ce a shaidawa sanatan.
Abin da muke so ku gaya ma shi sanata ɗin da Allah makaman da muke aiki da su ƙanana ne mutanen nan makaman da suka zuwa da shi ya fi ƙarfinmu to ta yaya su da ba mu sani na suke ta suka samu wannan makaman mu da muka yarda mun ba da jininmu da ranmu za mu kare rayukan al'umma muna so ya taimaka in akwai da za a samu mana makaman nan ko dai kowa bai samu duka ba a samu ɗaiɗaiku daga ciki in akwai hanyar da za a bi a hukumance a ba mu shi da sanin hukuma ɗin mu dai kare rayukan al'umma.
Ka fadar asibiti da rauni a hatsari kai ko kuma yasa ne
ka? A halibi ne na bindiga.
A ina ake na karfe ka?
A Ukuru.
A su wasu karfe ka?
Barayi.
Barayi ne?
Barayi ne.
Na'am. To a kai kaɗai ne ko ku nawa ne?
A mu nan mu biyar ne halibin barayi an kashe kuma mutum 14.
Wanda suka mutu?
Wanda suka mutu.
Kai maza cikin ku ku
ma? A mace ɗaya maza 13.
Alhaji Abubakar ɗan Usman sarkin bakin Kwantagora shine ya wakilci sanatan a wannan tawaga da ta ziyarci garin na Ukuru ga abin da yake cewa.
Gaskiya magana in mutum ba zai yi wata bayani ga irin da ke jin abubuwan da suka faru kila kuka za ka yi because ba kaman masifa ba ce a ce mutum ɗaiɗai har goma sha sun bar duniya yau da yansu da matansu da ƴan uwansu ana cikin juyayi tsakani da Allah sanata mun juya duk yadda za mu iya zo nan garin to amma lura da mun dai sahin da ake cikin Najeriya da kuma sai an tsallaka ruwa gaskiya abubuwan da suka zo kenan su dukansu su auda da sauransu to amma da ƴan Allah da ina tabbatar muku suna tare da ku da zuciyarsu kuma alhamdulillah mun sani commissioner local government ya fara zuwa nan wurin ya jajanta ga su shi ma Audu mai sola ya turo da shi da mai chemist ga mu ma mun zo na tabbata ita ma gwamnatin jiha ƴan Allah da tana nan turowa a ga abin da ya kamata a yi.
To rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta fitar da wata sanarwa da ta ce tana iya kokarinta wajen ganin ta fatattaki waɗannan 'yan bindiga sai dai tana buƙatar haɗin kan jama'a. Ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce wannan al'amari fa ya dame ta kuma tana iya kokarinta wajen ganin an shawo kan shi. Madam Mary Barje ita ce sakatariyar yaɗa labarai ta gwamnan jihar Niger.
Ai mataki din ba su da iyaka kuma ba abin da za a dinga bayyanawa ga jama'a ba ne kamar da ka sani amma in dai zan kawo ka gaba kaɗan kullum ma kamar yana je ƙara neman ilimi ne da yanda zai yi a samu sauƙi kullum yana magana da president yana magana da su sojoji manyan sojoji daban-daban ko kwanaki wancan satin ya je inda a can faskari inda ake training sojoji inda ya je haɗu da shugaban sojoji watan shi General Buratai kuma duk waɗannan cikin neman hanyoyi da za a iya yi da wannan jaraban da ya sauko mana ne kokari ake a nemi inda za a iya kawo ƙarshen wannan abun din ba abu ne kai ma kaga har kasashen waje duka duniya ana fama da wannan abun ba wai Naija kawai ba kuma inda abun da yake kamar da ake maimaitawa kullun shine cewa wannan abun ba nan suka fara ba sun taso ne abun da ya fara kamar fadan manoma da makiyayi amma yanzu yazo yana kai ga wannan level a saci mutane a ci a ka kudi a hana mutane rayu a hana mutane aiki a hana mutane zaman kama ka san ba abu mai dadi ne kuma ba
fata dai ita ce Allah ya kawo saukin wannan al'amari domin samun kwanciyar hankali ta yadda tattalin arzikin kasa zai bunƙasa Mustafa Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
yanzu kuma sai shirin mu na gaba
wasanni a takaice
kabuɗe kakar teburin wasannin ƙwallon ƙafa na shekara 2020-2021 a ƙasar Faransa inda aka fafata ƙarshen makon jiya kamar haka Bordeaux ta yi banza da banza da FC Nantes sai Dijon ta sha kashi a hannu anje ɗaya da banza an yi ɗibi na Dakwan ɗibi na gashi tsakanin Monaco da Reims inda aka tashi 2-2 Nîmes ta karkare Brest da ci 4 da nema sai Nice ta Lens 2-1 Lorient ta make Strasbourg da ci 3-1 Lille da ran an yi 1-1 duk dai a kasar ta Faransa har zuwa yanzu hukumar kwallon kafa ta kasar da hukumar kwallon kafa ta kwararru league de football professionnel ta Faransa basu bada sanarwar ko za a dage karawar Olympique de Marseille da Brest ko a ba wasan da ya kamata a ci ya wakana a ranar Lahadi wannan ko bayan da yau talata kungiyar kwallon kafa ta Olympique de Marseille ta bada sanarwar cewa akwai ɗan wasan ta guda 3 da take kyautar zaton suna kame da cutar coronavirus tun tsakiyar makon jiya ne da ya kamata kungiyoyin guda biyu su suma fafatawa a wasan share fage na bude gasar teburin kwallon kafa na shekara 2020-2021 a kasar ta Faransa amma dalilin kamar ɗan wasa uku na Olympique de Marseille da cutar coronavirus ya sa ka dage wasan zuwa ƙarshen wannan makon sai ga shi kungiyar tana fuskantar wannan matsalar a halin yanzu na sake kamar waɗansu ƴan wasan guda uku da cutar coronavirus duk da ke ba a bada sunayen su ba har yanzu muna kasar ta Faransa inda wasan da ya kamata ya hada Paris Saint-Germain da Lens a ƙarshen wannan makon na kakar kwallon kafa na Ligue 1 ta kasar Faransa an dage sa har zuwa 10 ga watan Satumba idan Allah ya kai mu domin baiwa ƴan wasan na PSG ko Paris Saint-Germain da suka dursuni a wasan karshe na Champions League na bana gaban Bayern Munich ta kasar Jamus da ci 1-0 damar murmurewa ko da yake magajin garin na Lens da zata karbi bakuncin Paris Saint-Germain din ya zargi hukumar kwallon kafa ta kasar da hukumar kwararru kungiyoyin kwallon kafa na Faransa Ligue de football professionnel da cewa suna saka son rai a cikin wasanni na Paris Saint-Germain inda ma ya ce ai wasannin Ligue 1 na teburin kwallon kafa na kasar Faransa ba wasannin Liga PSG bane ita ko hukumar kwallon gora ta duniya ta soke wasan Continental Cup da ke hada kungiyoyin kwallon gora 20 da ke kai kawo a kowane lokaci a cikin kasashe 6 da ke shirye wannan gasar a nahiyar Turai wannan ko sanadiyar cutar coronavirus wasan da ya kamata ya wakana daga ranar 13 zuwa 15 ga watan November na wannan shekara ta 20 na wasannin kwallon gora nashir Turai da ke kasancewa kwatankwacin aji na biyu na rukunin wasannin kwallon gora na Turai din sai dai wannan suke gasar ta wasannin kwallon gora na Continental Cup na nashir Turai na wannan shekara ba zai shafi wasannin club zakarun kwallon gora na kasashen Turai ba cewa da Champions League na kwallon gora na kasashen nahiyar Turai Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye a daidai wannan bajire muna mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga daukacin masu sauraron mu a duk fadin duniya da fatan Allah ya sa mu dace baki daya Allahumma amin yanzu a madadin abokin aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin Madina Tahiru mai shanu da kuma wadda ta hada mana sautin shirin Julie Lila Gracia ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya Peace salam.